Inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya fara kiran mutane zuwa ga musulunci, sai Allah masa taufiki da musulunta, kuma musuluncinsa sai ya zama ya yi kyau. Shine iyayen gidansa suka yi ta gana masa azaba, hakan ya sa sayyidina Abu Bakar Allah yarda da shi ya fidda kuma kudan kudade ya saye shi. To da ya saye shi sai musuluncinsa ya yi kyau, sai zama cikin masu hidima wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, masu dawainiya wa manzon Allah. Akwai wanda suke sadaukar da kawunansu domin hidima wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To Amir bin Fuhaira yana cikin jerin waɗanda suka yi hidima wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Lokacin da manzon Allah ya fita daga garin Makka shi da sayyidina Abu Bakar, za su yi hijira zuwa garin Madina bayan Allah ya yi wa annabi umarni ya bar Makka ya koma Madina. To mutan Makka sun yi yunkurin hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yin hijira, saboda suna kallon hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin ƙalubale mai girma a gare su. Domin idan ya je garin Madina ya yi ƙarfi, to fa su ma ba za su share da daɗi ba, abin ba zai musu kyau ba. To wannan ya sa suka yi ta ƙoƙari duk yadda za su yi su ga ban yi hijirar ba, sun ma samu sun kashe shi. To shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita lokacin da basa ankara ba, rana tsaka. Dama rana tsaka lokaci ne da Larabawa suke hutawa a gidajensu, ƙafafu sun ɗauke. To a dai wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sayyidina Abu Bakar suka fita. To wannan sahabi da sayyidina Abu Bakar ya saye shi ya ɗan tashi, Amir bin Fuhaira ya fita tare da su, ya fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abu Bakar, domin ummuna Aisha Allah yarda da ita ta ba da labari cewar annabi ya fita hijira tare da mutane uku. Na farko mahaifinta sayyidina Abu Bakar, na biyu mai musu dawainiya bawan da sayyidina Abu Bakar ya saya ya ɗanta sakamakon azabtar da shi da ake, shine Amir bin Fuhaira, wannan sahabi da muke magana a kansa. Na uku kuma mai nuna musu hanyar da za su bi su tafi Madina, saboda ba su san ta ina za su bi su tafi Madina ba. To shi kuma mutum ne wanda yake ƙwararre wajen sanin hanyoyi, da su ba musulmi ba ne, amma tunda sun gamsu da amanarsa suka ɗauki hayarsa ya raka su zuwa garin Madina ya nuna musu hanya, suka biya shi, wanda malamai suke masa laƙabi da hadiyan khirritan, wato ƙwararre gogagge wajen sanin hanyoyi, komin cikin duhun dare zai iya gane ta ina za a bi a tafi Madina, ta ina za a bi a tafi Ta'if, ba zai ɓace hanya ba saboda basira da Allah ya masa na gane hanyoyi. To waɗannan mutane su uku da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita yin hijira. To fitarsa ta farko da yayi daga cikin garin Makka, sun je sun ɓuya a cikin kogo na dutse shi da sayyidina Abu Bakar. To shi wannan Amir bin Fuhaira shi kuma sai fito da dabbobin sayyidina Abu Bakar, dan ya ɓatar da ƙafafun annabi da shi da sayyidina Abu Bakar, saboda sun san ko shakka babu za a bi sawun annabi da shi da sayyidina Abu Bakar. To shi ne ya biyo bayansu da dabbobi dan ya ɓatar da sawun. To amma da yake cikin mutan Makkan akwai ƙwararru, ko da dabbobi mutum ya taka guri ya biya tafi, ko da dabbobi sun bi baya za su iya ganewa cewa ta nan ya bi. To haka suka yi har suka je inda annabi ya ɓuya shi da sayyidina Abu Bakar, kogon da ake kiransa Gharu Thawr. A nan annabi sallallahu alaihi wasallama suka ɓuya daga zafin nema da ake musu shi da sayyidina Abu Bakar daga Quraishawan Makka. To shi wannan Amir bin Fuhaira da ya fito da dabbobin Abu Bakar, sai ya nuna kamar kawai ya fito da su ne ya yi kiyo, sai ya shiga cikin masu kiyo. aka wuni ana kiyo, can da yamma ta yi galibi in yamma ta yi suna koro dabbobinsu a koma cikin Makka. To shi ma sai koro dabbobin nan da ya fita kiyo da suna Sayyidina Abubakar, ya shiga cikin makiyaya, ana tafi sai da aka kusa shiga Makka. An kusan iso inda annabi suka buye shi da Sayyidina Abubakar kogon Thawr kenan, sai yana ɗan baya-baya yana saiɓi har suka masa nisa. Sai suka ɗauka kamar ya gaji ne, tunda in an je kiyo ai akwai gajiya, za a iya gajiya, sai suka ɗauka cewar kamar ya gaji ne amma kuma zai ƙaraso. Sai suka tafi suka bashi, shi kuma ya rage sauri ne dan su kule su yi nisa, shi kuma sai ya da zango inda annabi da Sayyidina Abubakar suke kogon Thawr. To sai da suka shiga cikin garin Makka, shi kuma sai tsaya a inda annabi suka buya. Nan annabi suka fito, dabbobin da ya je kiyo suka tatsi nonon suka sha, sai kwana tare da su a sussuba, sai fito da dabbobin kamar wanda yanzu ya fito daga cikin garin Makka, sai sake haɗewa da makiyaya suka tafi kiyo, sai aka ɗauka ai fitowa yayi da su, jiya ma tare da shi aka dawo, yau ma tare da shi aka fita. To duk kwanaki uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shi da Sayyidina Abubakar, shi wannan sahabi Amir bin Fuhaira haka yake yi. Da yamma zai ta dawo daga kiyon dabbobin Sayyidina Abubakar tare da makiyayan cikin garin Makka, sai an kusa iso inda annabi sallallahu alaihi wasallama suka buye shi da Sayyidina Abubakar garu tsau, sai ya dan rage sauri ya fara saiɓi, yana tafi a hankali har sai sun masa nisa sun shiga Makka, shi kuma sai tsaya inda annabi sallallahu alaihi wasallama da Abubakar suke, sai su sha nonon, shi kuma sai kwana tare da su har zuwa lokacin da annabi suka fita yin hijira da shi da Sayyidina Abubakar, yana tare da su yana kula da dabbobi. A hanyar su ta tafiya garin Makka, dabbobin nan na Sayyidina Abubakar, Amir bin Fuhaira yana kula da su yana kiyonsu. Idan an ji yunwa, nonon su ake sha har aka isa garin Madina. To wannan tarihi ya kiyaye masa shi na irin nagartar da ya yi wa addinin Musulunci. Ya taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo fita hijira. Sa'annan kuma bayan annabi ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina, yana cikin wanda suke rubuta wa annabi wahayi, ayoyi da ake saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana cikin waɗanda suka rubuta wani sashe na ayoyi na Alƙur'ani. Sannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo fita yakin Badar, yana cikin waɗanda aka fita yakin Badar da su. Kaga kenan sahabi ne da ya tara falala waɗanda suke masu tarin yawa. Sannan da aka zo fita yakin Uhud, yana cikin waɗanda aka fita yakin Uhud da su. Ku kaga duk wata falala da ta kamata a ce sahabi ya tattara ta, wannan sahabi Amir bin Fuhaira, Allah maɗaukakin sarki ya masa tawfiki, ya tattara waɗannan falalar. Abu na ƙarshe da zai ƙara fito maka da ƙimar wannan sahabi da girmansa a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne shahadar da ya yi a gurin yaƙi. Akwai yaƙi da ko kuma ba za a kira shi yaƙi ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta huɗu ya tura wani sashe mai yawa na sahabbansa su je su karantar da wasu ƙabilu Alƙur'ani. To a nan sai aka hilaci waɗannan sahabbai na manzon Allah, aka kashe su. Kusan an kashe mutum da bai gaza saba'in ba, mahaddata Alƙur'ani. Su haddansu kamar yadda muka sha bayani, haddarsu ta bambanta da tamu. Mun sha wannan bayani. Mu iya Ƙur'anin ne ake haddacewa. Da yawa daga cikin mahaddata Ƙur'ani za ka tarar ba su san ma'anan abin da suke haddacewa ba. Shi yasa wani in yayi maka abu ma sai ka ɗauka bai haddace Ƙur'ani ba. Wani kuma sai ka ga ya haddace Ƙur'anin, maimakon Ƙur'anin ya sa shi ya zamanto mai tawadu'u, mai ƙanƙan da kansa, hakan sai ya sa shi ya zama mai izza, mai girman kai, mai buwaya, mai isa. Alhali Ƙur'ani kuma wanda yake ɗauke da Alƙur'ani za ka ga yana dukar da kansa, bai baya ɗaukan kansa a bakin komai. To galibi abin da ke haifar da haka rashin fahimtar abubuwan da alƙur'anin ya kunsa na ma'anoni da darussa da kuma hukunce-hukunce. Shi zai sa kaga wanda ya haddace shi kuma yana siffanta da ɗabi'un da bai kamata a ce mahaddacin ƙur'ani ya siffanta da su ba. To su a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda suke haddace alƙur'ani yayi bamban da yadda mu muke haddacewa a yau. Mutum zai je ya ɗauki ayoyi guda biyar a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma goma, ba zai dawo ya ƙara ɗaukan wasu ba sai ya haddace waɗannan biyar ɗin da ya ɗauka, ya fahimci saƙon da ayoyin suke ɗauke da shi da darussa da fa'idoji da za a ɗauka daga ayoyi ɗin, sannan ya yi aiki da abin da waɗannan ayoyi suka ƙunsa, sannan ya dawo ya sake ɗaukan wasu biyar da haka suka haddace ƙur'ani. Shi yasa duk wanda aka ce maka ya haddace ƙur'ani ko mahaddacin ƙur'ani ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, karka yi mamaki, karka yi shakku, karka yi kokwanto kan cewar ya sani tun daga farkon alƙur'ani har ƙarshe ya san abin da ayoyin suka ƙunsa bayan haddace su, ya san hukunce-hukuncen da ayoyin suke ɗauke da shi, ya san dalilin da ya sa aka saukar da ayoyin, ya san wani saƙo ayoyin suke ɗauke da shi, kuma ya yi aiki da ayoyin gaba ɗaya. To waɗannan su ake kira mahaddata alƙur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaga kenan manya-manyan malamai ne. To irinsu ne aka kashe mutum 70 a bi irin ma'una. Aka musu kisa wanda yake na gilla, kisa wanda yake na wulaƙanci. To shi wannan Amir bin Fuhaira yana cikin waɗanda aka kashe a bi irin ma'una. To abin da muke so mu je gare shi shine kima da wannan sahabi Amir bin Fuhaira yake da ita gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Lokacin da aka kai masa sara da kibiya aka sare shi, sai ya ce fuztu wa rabbil ka'ba, ya ce na yi babban rabo, na rantse da Ubangijin Ka'aba. To shi wanda ya ji lafazi daga gurin Amir bin Fuhaira a lokacin bai musulunta ba, sai yake tambaya me yake nufi, sai aka ce masa yana nufin yayi rabo, ya rabautu da aljanna. Wannan sukan da aka masa shi kan kai tsaye aljanna zai tafi. To shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Madina yake bada labari cewar ai gangan jikinsa ma mala'iku ne suka ɗauke ta suka tafi da ita, su suka je suka birne ta. To shine ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah da shi ya tsira, shi ba a samu an kashe shi ba, Amr ibn Umayyah ad-Damri. Lokacin da al'amari ya cinye an kashe waɗanda aka kashe shi, Amr yana cikin waɗanda suka tsira wanda shi ba a kashe shi ba. To sai wani da ake kiransa wani mutum da daga cikin 'yan ƙabilar da suka yi wannan kisar a ƙabilar Banu Kalb, su ne suka yi wannan ta'asa ɗin. To ɗaya daga cikinsu sai yake tambayar Amr ibn Umayyah ad-Damri, ya nuna masa wani cikin waɗanda aka kashe, ya ce ka san wannan? Ya ce ƙwarai na san shi. Ya ce menene kan labari a kansa? Yake tambayan Amr. Sai Amr ya ce ai mutumin kirki ne, mutum ne mai falala, mutum ne da yake lazumtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana ma cikin masu rubuta wa manzon Allah wahayi, kuma yana cikin waɗanda suka halarci yakin Badar, ya dai dinga lissafo matsayinsa da falalarsa. Sai ya ce na yi mamakinsa, don lokacin da aka kashe shi na ga an yi sama da shi, ban ga dai waye ya yi sama da shi ba, na ga an tafi da shi can sama, shi baya sama kuma baya ƙasa, kuma sai na ga an dawo da shi. To shi ne labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar. A nan ne aka gane cewar mala'iku ne suka tafi da gangan jikinsa, don malaman tarihi suna cewa daga baya ma an nemi gangan jikin ba a ganta ba. To sai aka fahimci cewar mala'iku ne suka birne shi. To kaga wannan zai nuna maka matsayin wannan sahabi Amir bin Fuhaira. To kuma duk wani matsayi da ya samu wane ne sila na farko dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda shine yazo da sakon nabi kuma sayyidina abubakar wanda ya tsamo shi daga kangi da yake ciki na bauta da kuma rashin yanci ya zama yana da yanci ya bauta wa ubangiji a sake to kaga duk wani matsayi da ya samu bayin Allah guda biyun nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da lada gurin ubangiji sannan shi ma sayyidina abubakar yana da lada gurin ubangiji subhanahu wataala tunda shine ya saye shi yace kana yu'azzabu hatta la yadri ma yaqulu shi Amir bin Fuhaira ya kasance ana azabtar da shi hatta kai ga baya sanin me yake fadi zai na fudda lafazi daga bakin sa amma bai san me yake fadi ba yakan samu dimuwa yakan gigice saboda tsantsan azaba da ake gana masa sannan yace wa Abu Fukaiha sannan daga cikin waɗanda suke masu rauni waɗanda bayi ne sayyidina Abubakar ya saye su ya yanta su akwai Abu Fukaiha kana abdan li Safwana bin Umayyah bin Khalaf shi Abu Fukaiha ya kasance bawa ne ga Safwan dan Umayyah dan Khalaf to sai zamanto yana gana masa azaba iri-iri yana gana masa azaba kala-kala dan ya dade yana gwagwarmaya da Safwan bin Umayyah bin Khalaf asalin sunansa Aflah ana masa alkunya da Abu Fukaiha to shi Abu Fukaiha dinnan ya kasance ana fito da shi a lokacin da rana ta yi tsaka irin kamar ka ce karfe 12 na rana dinnan to ana fito da shi a zo da shi wajen Makka idan aka zo da shi wajen Makka rana ta dau zafi gari ya dau zafi cikin matsanancin zafi ƙasa tana tiriri sai a daura kafafunsa da sarka a cikin rana idan aka daura kafafunsa da sarka sai a cire masa suturarsa a bar shi daga shi sai bante ba mayafi na rufawa a kafada babu na daurawa a kunkumi dama shine suturarsa sai a kwantar da shi akan cikinsa akan wannan ƙasa wacce rana ta gasata sai su je su dauko katotun dutse sai su dora a gadan bayansa dutsen da ba zai iya motsi ba ma wanda zai zuwa sai ya dauka wannan kan ya mutu gawa ne saboda ga zafi ta sama ga zafi ta ƙasa yana shan zafin ƙasa ta cikinsa ƙasar da rana ta gasata sannan ta gadan bayansa kuma yana shan zafin rana da kuma zafin dutse da aka dora masa har ya zamanto ya fita daga cikin hayyacinsa saboda irin wannan azaba da ake gana masa to baya gushewa a cikin wannan yanayi har sai rana ta fara sanyi sannan su zo su dauke dutsen a tafi da shi cewar in suna gaya masa cewar in har ya ga sun daina wannan abin da suke to sai ya bar addinin Muhammadu in ko bai bar addinin Muhammadu ba to sai dai ya mutu da wannan azabar shi kuma yace gara ya mutu ya hadu da babban rabo gurin Ubangiji subhanahu wataala akan ya shiga addinin bautan gumaka to wannan yanayi da ya samu kansa ciki shi Abu Fukaiha ya kwashi shekaru 5 yana shan wannan azaba daga gurin iyayen gidansa har zuwa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga cutarwar da azabtarwar ta yi yawa wa masu rauni sai ya ce su yi bar garin Makka su tafi Habasha to shi kaga ai ba hali ya bar garin Makka ya tafi Habasha me yasa bawa ne ubangidansa ba zai bar shi ba to wannan yasa sayyidina Abubakar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan umurni akan ayi hijira daga Makka a koma Habasha masu rauni waɗanda ake cutar da su ake tsangwama su Sayyidina Abu Bakar ya fito daga gidansa yana tafiya, sai ya tarar da ‘yan kabilar da shi wannan Abu Fukaiha yake bawa ƙarƙashinsu, sun fito da shi daga cikin gida, sun ɗaure masa ƙafafunsa da igiya, har ƙafafun sai da suka yi shati. Ka san yadda za a na ɗaure rago, za ka ga ai ƙafar ragon gurin da ake ɗaurewan ya ɗan yi shati, wani lokaci za ka ga har gashinsa ma ya kaɗe a gurin da ake ɗaurewan gurin ya ci sosai. To haka ƙafafun Abu Fukaiha suka yi, saboda yadda suke ɗaure shi, ɗaurewan da suke masa kamar yadda ake ɗaure rago ko kuma ake ɗaure akuya. To da suka ɗaure shi a ƙafafunsa da igiya, sai suka dinga jansa kamar yadda ake jan akuya. Suka ja shi da igiyar, suka jefa shi a cikin gasasshiyar rana, sannan suka sa mayafi suka shaƙe masa wuyansa. To sai suma, da ya suma sai suka ɗauka ya mutu, sai suka ce wa shikenan sun huta. Sun huta da wannan jarababben na caccan da ya nace shi sai ya bi addinin Muhammadu. Sayyidina Abu Bakar ya zo wucewa sai tarar da shi a wannan yanayi. Da ya matso sai yake ga alamu dai wannan bai mutu ba, sai yake tambayar su, wannan bawan ku sayar min da shi mana. Suka ce mushen za ka saya? Ce a haka ma ina so. Suka gaya masa kudinsa, Sayyidina Abu Bakar ya siya, ya cire masa wannan mayafi da suka sa suka shake masa wuya, ya kwance masa kafafunsa, ya ɗan yayyafa masa ruwa, ya masa fiffita, sai ya yi ajiyan zuciya. To shi ne Sayyidina Abu Bakar ya tada shi, sai ya shiga cikin masu hijira, ya bar Makka sai ya tafi Habasha. To a nan ya samu ‘yanci. To wannan yana cikin jerin waɗanda Sayyidina Abu Bakar Allah yarda da shi ya siya kuma ya ‘yanta su. Ya ce wa minhum imra’atun tusamma zinniratu, daga cikin bayin da Sayyidina Abu Bakar ya siya ya ‘yanta su, akwai wata mace da ake kiranta zinnira. Zinnira ita ma baiwa ce, iyayen gidanta suna azabtar da ita saboda musuluntarta. Ya ce uzzibat fillahi hatta amiyat, saboda azabar da ake gana mata har ya kai ga tamakanci. Azaba ce kawai ta sa ta tamakanci, kala-kalar azaba suke mata. Za su cutar da ita a gangan jikinta, za su cutar da ita a kunnuwanta da idaninta, suna watsa mata barkwano, su watsa mata ruwan zafi, kullum kuma aikin kenan. Sannan za a ɗaure ta a jikin itaciya, a zo da ruwan sanyi, ana tsananin sanyi a kwara mata, tana karkarwa. Lokacin kuma da ake tsananin zafi, sai a zo da ruwan zafi sai a kwara mata. To wannan yasa sai ta makance daga ƙarshe. Ya ce falam yazid ha zalika illa imanin, hakan bai sa ta yi rauni ba, hakan bai sa ta yi ƙasa a gwiwa ba. Ba abin da ya ƙara mata face ƙarfin imani. Duk cutar wadda suke mata wanda ya kai ta ga makanta, bai ƙara mata tsoro ba, sai imani ma ya ƙara mata. Hakan bai rage ta da komai ba, sai imani da ya ƙara mata. Ya ce wa kana Abu Jahalin ya ƙulu, Abu Jahal ya kasance na ta ala ta'ajabuna li ha'ula'i wa atba'ihim, shin bakwa mamakin waɗannan mutane da mabiyansu. Lau kana ma a tabihi Muhammadun khairan ma sabaquna ilayhi, da abin da Muhammadu ya zo da shi alkhairi ne, ai da ba za su riga mu karɓansa ba, da za mu riga su karɓansa. Afa tasbiquna zinniratu ila rushidin, shin kuna ga zinnira za ta riga mu zuwa ga shiga shiriya, karɓar shiriya, rungumar shiriya? Ta wannan abu ne wanda kamar ba zai yiwu ba. Yana faɗin hakan ne a babin izgili, tunda zinniran nan baiwa ce makaskanciya. To ta yaya za a yi baiwa makaskanciya, su da suka fito daga ƙabila wacce take maɗaukakiya, kuma ta riga su shiga shiriya, ta riga su karɓar shiriya? Wannan yake nuna kenan abin da Annabi ya zo da shi ba shiriya ba ne. Inda shiriya ne, ba yadda za a yi makaskantan mutane su riga su rungumarsa, su riga su karɓarsa. To sai Allah maɗaukakin sarki ya mayar da martani ma wannan lafazi na Abu Jahal, ya saukar da aya cikin suratul Ahqaf, yace wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu law kana khayran ma sabaquna ilay wa idh lam yahtadu bihi fa sayquluna hadha ifkun qadim. Allah madaukakin sarki yace waɗanda suka kafurta suna gaya ma waɗanda suka yi imani musulmai mu'minan da suka karbi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa law kana khayran, abinda annabi yazo da shi da alkhairi ne ma sabaquna ilayhi, ma su raunin nan makaskantan nan ba yadda za a yi sirga mu karbarsa, ba yadda za a yi sirga mu shigansa. Allah ya ce wa idh lam yahtadu bihi, dan su ba su yi imani da alqur'anin ba, fa sayquluna hadha ifkun kan, wannan sai sa su ce alqur'anin magana ce wacce take kirkirarriya ƙarya ce tsohuwar ƙarya. Allah ya ce abun ba zai zama haka ba. To ita binnira lokacin da aka azabtar da ita har ya kai ta ga makancewa, Sayyidina Abubakar sai ya fanshe ta, ya saye ta sai ya yanta ta. To duk da Sayyidina Abubakar ya saye ta ya yanta ta, bata tsira da daga kaidin Qurayshawa ba, bata tsira daga tsangwamar Qurayshawa ba, sai suka dinga cewa waye gaya mata kafurce walata da Uzza, ai ba karamin abu bane, duk wanda ya kafurce walata da Uzza ai zai gani a ƙwaryar tuwansa. Ita yanzu da ta kafurce walata da Uzza ba gashi sun makantar da ita ba, ai kin shiga barin addinin Lata da Uzza su suka sanya ta ta makance. Kuma duk inda aka haɗu da zinnira za a ce zinnira ki shafa wa kanki ruwa fa ki dawo addinin Lata da Uzza, ki bar addinin nan saboda Muhammad ya zo da shi, in har kina so idaninki su dawo. Ai kin ga da idaninki kina gani, duk inda zaki je zaki gani da idaninki, duk wanda zaki fuskanta zaki ganshi da idaninki. Yanzu kuma da Muhammad ya zo da sabon addini kika bar addinin Lata da Uzza, kika shiga addinin Muhammad, ba gashi kin makance ba saboda kin kafirce wa Lata da Uzza. Duk inda suka haɗu da ita magana kenan. To ita kuma martanin da take gaya musu sai ta ce wallahi ƙarya kuke yi, Lata da Uzza ba su da ikon amfanar da ni ko kuma su cutar da ni. Wannan makantar da kuka ga ta same ni daga Allah ne subhanahu wa ta'ala. To Allah maɗaukakin sarki dan ya tabbatar musu da gaskiyarta sai Allah ya dawo mata da idanun nata. Sai ta dawo tana gani sai take ce musu ba gashi ba abin da nake gaya muku, kuna cewa kafurta ta ga Lata da Uzza shi ya tafiyar min da idanuna. To aka yanzu idanun na suka dawo, alhali ban koma bautan Lata da Uzzan ba. Sai suka yi midik suka shiru da bakinsu ba wanda ya ƙara mayar mata da martani. Yace wa mimman a'taqa Abubakarin ba'da shira'ihi Ummu Ubays, daga cikin waɗanda Sayyidina Abubakar ya yanta bayan ya saya akwai Ummu Ubays. Ummu Ubays ita ma ta kasance ana gana mata azaba saboda ta musulunta. Sayyidina Abubakar ya saye ta ya yanta ta. Yace kanat amatan li bani Zuhura, ta kasance baiwa ce ga kabilar Banu Zuhura. Wa kana yu'adhibuha al-Aswad ibn Abd Yaghuth, Aswad ibn Abd Yaghuth ya kasance yana azabtar da ita. To shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ishara wa Sayyidina Abubakar, Sayyidina Abubakar ya je sai ta yanta ta, sai ta samu yanci na yin ibada. Wa mimman udhiba fillahi Ammar ibn Yasir wa akhuhu wa abuhu wa ummuhu, daga cikin waɗanda aka azabtar saboda sun shiga musulunci, saboda sun karɓi addinin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, akwai Ammar ɗan Yasir da ɗan uwansa da mahaifinsa da mahaifiyarsa, waɗannan su hudu sun sha azaba a hannun Qurayshawan Makka saboda shigansu addinin musulunci. Kanu yu'adhabuna binnar, su kamma da wuta ake musu azaba, za a rura wuta sai a zo a jefa su a cikinta, za a gasa su a gasa su sai a fidda su, a ce za ku kafurta da Muhammadu, su ce a suna nan kan addinin Muhammadu. To gobe ma in gari ya waye haka, jibi ma haka. Yace fa marra bihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, watara na sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya wuce su, ya wuce Ammar ɗan Yasir da mahaifinsa da mahaifiyarsa da ɗan uwansa, ya tarar ana musu azaba da wuta, an sa wuta a jikin ice, yana ci sai a tona masa tanan, a tona masa tanan, a dana masa tanan, haka shi ma baban, haka maman, haka dan uwansa. Manzo Allah ya ga irin matsanancin yanayi da suke ciki, sai ya ce sabran ala Yasir, ku yi haƙuri ya ku iyalan gidan Yasir, fa maw'idukumul janna, abinda Allah madaukakin sarki ya alkawarta muku ita ce aljanna. Wannan azabar da ake muku kar ta daga muku hankali, akwai sakayya da Ubangiji zai muku na musamman da aljanna. Ku ƙara haƙuri, kar ku yi ƙasa a gwiwa, kar ku gajiya. Annabi sai ya musu addu'a, ce Allahumma ghafir li ali Yasir, ya Allah ka gafarta wa iyalan gidan Yasir. Waqad fu'ilat, kuma an hakan ya faru, an aikata hakan, Allah ya musu afuwa gaba ɗayan su. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ishara cewar tukuicin da Ubangiji subhanahu wata'ala zai musu bisa wannan ukuba da aka musu shine aljanna. Malamai suka ce a nan gurin za a dauki darussa guda biyu. Darasi na farko da za a dauka, a duk lokacin da mutum ya rungumi addini, ya san cewar zai fuskanci kalubale, zai fuskanci tsangwama daga makiya musulunci. Duk kuma inda makiyin musulunci yake, babban burinsa ya ga bayan musulmi a ko'ina yake a duniya. Wannan haka abun yake har kuma alkiyama ta tsaya. Wannan sunna ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala. A duk zamani da al'umma musulmi ke rayuwa, to za su ga cutarwa iri-iri daga abokan gaba, su ne wanda ba musulmai ba, wanda ba su ba. Kamar abin da ya faru kenan da waɗannan masu rauni cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk inda wanda ba musulmi yake ba, babban burinsa ya ga bayan musulmi, duk wani tsare-tsarensa yaya zai yi ya rusa musulmi, wannan shi ne burin duk wani wanda ba musulmi ba. To ya kamata musulmi ya san da wannan, ka san da cewar ba yadda za a yi ka samu ƙauna, ba yadda za a yi ka samu agaji, ba yadda za a yi ka samu taimako daga gurin wanda ba musulmi ba. In har ka ga yana nuna maka ƙauna ta ƙarya ce, amma a cikin zuciyarsa yana ƙinka, yana ƙyamarka, idan ka ga yana taimakonka, to akwai abin da yake hari a gaba, ko kuma akwai wani tsari da ya yi a gaba, ba amma wai yana taimakonka ba ne don ka amfana. Wannan sunna ce ta Ubangiji a cikin bayinsa. Wannan abu na farko kenan da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan gaba, cewar a duk lokacin da mutum ya rungumi addinin musulunci, zai haɗu da fito na fito na makiya, zai haɗu da fito na fito na abokan gaba, sai inda ƙarfinsu ya ƙare, musulmi ya san da wannan. Abu na biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan, a lokacin da makiya suka yi ta a kanka, suna ƙoƙarin su cinye ka ɗanye, suna cutar da kai, suna gana maka azaba, karka karaya. Abinda ake fata daga gurinka, ka yi haƙuri. Abinda ake fata daga gurinka, ka yi haƙuri, za ka samu kyakkyawan sakamako gurin Ubangiji. Shine malamai suka ce wannan a wannan dalili ne da ke nuna cewar duk wanda aka azabtar da shi a tafarkin Ubangiji ya yi haƙuri, to tukuncin da Ubangiji zai masa shi ne aljanna. Haka za mu fahimta daga kissar, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ce musu ku ƙara haƙuri kan haƙurin, abin da aka alkawarta muku shi ne aljanna. Suka ce wannan yana nuna duk wanda za a tsangwame shi, a cutar da shi, a gana masa azaba saboda shigansa musulunci, saboda shi musulmi ne. Wa ma nakamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid, dan ya shiga musulunci ya ce Allah shi ne abun bautansa, shi kadai shi musulmi ne, wannan yasa ake cutar da shi, ake gana masa azaba, ake kokarin ganin bayansa, ake so a durkusar da shi. Yayi haƙuri, to sakamakonsa aljanna. yace amma Abu Ammar wa ummuhu famata tahta al'azabi rahimahumullah. Waɗannan mutane guda hudu, iyalan gida guda, da shi Ammar da mahaifinsa Yasir da mahaifiyarsa Sumayya da ɗan uwansa, sai ake bayyana mana cewa shi baban Ammar da mahaifiyar Ammar famata tahta al'azabi. Waɗannan su biyun sun mutu ƙarƙashin azaba da ake musu tunda shekaru sun ɗan tura. Kaga juriyar da su Ammar za su iya, iyayensu ba za su iya ba, domin jikin ya fara rauni a lokacin da shekarun mutum suka tura. Jikinsa yana rauni, ƙarfin da da yake da shi yanzu za a wayi gari ya rabu. Shine Allah ya ce wa man nu'ammirhu nunaqqisuhu fil khalq, duk wanda muka zamanantar da shi ya ɗauki lokaci yana rayuwa yayi shekaru da yawa, Allah ya ce nunaqqisuhu fil khalq, za mu rage masa daga halittarsa, balu ɗinsa zai zama ya rabu, ƙarfinsa zai zama ya rabu, zai zama da idan zai iya kaza da kaza yanzu bai fiye yi kashi 70 cikin 100 abin da da zai iya yi ba, ko kuma yanzu bai fiye yi kashi 50 cikin 100 abin da da zai iya yi ba. To sai zamanto su biyun nan sun mutu sakamakon azaba da ake musu saboda sun shiga musulunci. To wannan kuma ɗabi'a ce dama ta duk wani wanda ba musulmi ba, in har ba za ka bar musuluncin ka dawo addininsa da yake kai ba, to babban abin da zai shine ya shafe tarihinka a ban ƙasa. Kuma yanzu abin da ke ta faruwa kenan a sassan duniya, ‘yan uwa, idan mun kula da abin da ke faruwa a Gaza da kuma Lebanon da kuma tsakaninsu da Isra’ila, za ka ga ana fakewa da yaƙan Hezbollah, amma kuma kisa ake baji ba gani ga musulmai, kashe musulmai kawai ake, har mata ake kashewa da ƙananun yara wanda su ba su ci ba ba su sha ba, ba su da laifin komai sai dan sun ce ubangijinsu shi ne Allah. To abin da ke faruwa kenan yanzu a duniya. To haka kuma idan ka waiwaya ka duba sauran ƙasashe na musulmai, musamman wannan ƙasa tamu ta Najeriya, yanda ake kashe bayin Allah a arewacin Najeriya, abun ya wuce a kwatanta shi. Ta ɓangaren 'yan bindiga daɗi na rashin tsaron da ake ƙirƙirarsa da ƙarfi da yaji a arewacin Najeriya, can arewa maso yamma da can yankin Kaduna, an yi ta kashe adadin wanda ba za su lissafu ba, ba don ko ba kuma kawai don su sun ce su musulmai ne. Sannan bayan an kashe su, an hana su zauna lafiya, an hana su sake su yi ibada, an hana su nemi abin da za su ci. Ina jin a Zamfarane sati biyu da suka wuce ko sati ɗaya, wani yanki a Zamfara, ‘yan bindiga da suka zo, na farko suka hana su yi noma, wai sai da suka ba su haraji miliyan 10 wani abu. Da suka yi noman suka girbe amfanin, sai kuma suka zo suna tattara amfani. Kusan ana cewa buhuhunan da aka kwace a hannunsu bai gaza 1,000 ba na abinci, na kama daga dawa, su wake, su waken suya. A wannan kwanakin nan bai fi sati 1-2 ba wannan abun ya faru. Kuma wata ɗaya baya shigensa ya faru a yankin Kaduna, birnin Gwari. Sun je sun samu katuwar gona na al'umma musulmi, sun banka mata wuta, ba su takaita da wannan ba, abin da bai kone ba suka shigo da dabbobinsu. Kuma lokacin fa amfanin fa ya kai a girbe, masara da suka shuka da su wake, su waken suya ya kai a cire, amma suka banka mata wuta. Me aibinsu? Saboda sun ce su musulmai ne, sun shiga addinin musulunci. Sannan gurin da bai kone ba suka shigo da dabbobi suka lalata. Shi wa ana cewa ta'adin da aka yi ya haura buhu 1,000. To ga kuma wata al'umma da aka kirkire ta, wai Lakurawa a can yankin Zamfara, Sokoto Kebbi. Tunanin suna ta kashe mutane ba ji ba gani. To yanzu kuma barazanan da muke fuskanta mu mata nan haka, ana kokarin mallaka wa Faransa yankin namu ta nan. Da kuma duk inda suka jira babu zaman lafiya, daga nan kuma tsaro ya kare. To ba dan komai ake haka ba saboda mun ce mu musulmai ne. To wannan sunna ce ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a cikin bayinsa, sai mu san da wannan, kuma duk wanda yayi hakuri bisa irin wannan cutarwa sakamakonsa shine aljanna. Kuma ba za su gushe ba suna haka har sai ka bar addinin ka koma nasu. To anan ne zaka samu relief a gurin su, zaka samu sassauci. Amma matukar kana cikin musulunci, to sunna ce tun a baya-baya haka suka yi ta yi suna cutar da annabawa, ai sun yi ta kashe annabawa ma, sun yi ta musu rauni. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin wani annabi cikin annabawan Allah, yace mutanansa suka masa jina-jina har ya suma. Can da ya farfado sai yace Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Yace ya Allah ka gafarta wa mutane na saboda basu sani ba, da sun sani da basu mun abin da suka mu ba. Annabi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin sa cikin annabawan Allah. To haka nan su ma annabawa an kashe su, an raunata su, an tsangwame su, an cutar da su. To in har annabawan Allah za a musu haka, wanda ba annabawa ba su suka fi cancanta a musu haka. To shi mahaifin Ammar da mahaifiyar Ammar sun mutu karkashin azabtarwar da ake musu. Wa amma huwa, amma shi Ammar din, fa thuqila alayhi al'azab, shi sai aka nauyaya masa azaba. Wato azabar da suka masa suka kare suke masa ada gabanin mahaifansa su rasu, sai ake ninka azabar. Fa qala bi lisanihi kalmatal kufr, wannan yasa ya faɗi kalmar kafirci da harshensa. Suka nemi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ko kuma su kashe shi, ko su masa kaza, ko su masa kaza. Amma dan Yasir sai yayi abin da suke so, yayi yabo da jinjina wa gunkin su, ko su kashe shi, ko su masa kaza, ko su masa kaza, sai yayi yabo da jinjina wa gunkin su. Yace fa inna aba jahlin kana yaj'alu lahu duru'an min al-hadid fil yawmi sa'if wa yulbisuhu iyyaha. Ana tsananin zafi, Abu Jahal zai zo da katikatin riguna na karfe sai azawa Ammar dan Yasir. Yanzu ko da riga ce misali suwaita ka saka ta a tsananin zafi, yaya zaka ji yanayin? Ina ga a ce ka sa rigar karfe, ana tsananin zafi, kuma gagarin Makka zafinsa ya ninka ninkin baninkin na zafin garin Madina. Zafin garin Madina kuma ya ninka ninkin baninkin zafin da mu muke gani haka yanzu a lokacin zafi. A lokacin zafi garin Madina idan iska tana kadawa sai ka ji kaman tiriri na wuta, idan iska tana kadawa. To bisa hikima irin ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, dama Ubangiji idan ya hana ka wani abu sai ya baka wani. To wannan tsananin zafin da suke da shi sai zamanto suna da zaunanniyar wuta, wuta wacce take ta nefa. To ko ina ka je AC ne kawai zaka ji yake aiki. Wani lokaci idan zaka zo wucewa ta kofar gida sai ka ji sanyi na buso ka, sanyin AC. Ko mota ka shiga AC, office ka je AC, shago ka je AC, aji ka je AC, ko ina ka shiga AC. To sai zamanto da wannan an sanyaya wannan zafi matsananci na garin Madina. To duk zafin garin Madina zafin garin Makka ya fi shi. To a wannan zafi da ake fama da shi, tunda gari ne da yake kewaye da duwatsu, haka za su zo da riguna na karfe. Abu Jahal ya sanya wa Ammar, ya sa wa Ammar dan Yasir. To lokacin da suka nemi Ammar ya faɗi kalma wacce take ta zagi wa annabi, ya faɗa, ya yabi gunkin su, ya faɗa. Fa qala al-muslimuna, sai musulmai suka ce kafara Ammar, kai Ammar kan ya kafirta, yayi ridda. Ta yaya za a iya faɗi kalma ta zagi wa manzon Allah? Ta yaya za a iya faɗi kalma ta yabo wa gunki? Fa qala alayhi salatu wassalam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mayarwa musulmai da martani yace ammarun mali'un imanin yace a ammar bai kafurta ba zuciyarsa cike take da imani inja annabi sallallahu alaihi wasallama saboda lokacin da ammar ya faɗi haka hankalinsa ya tashi sai taho gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba annabi labarin abin da ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to lokacin da suka sa ka faɗi kalmar zagi kalmar kafirci a gare ni yaya zuciyarka take ya ta rasulullah take take da imani annabi yace in adu fa gobe ma in suka sake saka ka sake faɗin kalmar kafirci karka damu to shine da musulmai suka zo suna tadin a tsakanin su cewa ammar kan yayi asara ya kafirta tunda ya faɗi kalma da kaza da kaza da su Abu Jahal suka sashi sai annabi ya ce a ammaru mali'un imanin ammar zuciyarsa cike take da imani wannan abun da ya furta a bakinsa na kafirci babu shi a cikin zuciyarsa shi ma tilasci ne an tilasta masa yasa ya faɗe ta kuma Allah madaukakin sarki yayi afuwa akai annabi a cikin hadisi yace inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastukrihu alai Allah yayi afuwa wa al-ummata ga duk abin da suka yi bisa kuskure da abin da suka yi bisa mantuwa da abin da aka tilasta musu ba da zabin su ba su Allah musu afuwa yana ammar tunda tilasta masa aka yi ya faɗi kalmar kafirci Allah madaukakin sarki ya masa afuwa shi yasa Allah sai ya saukar da ayar cikin suratul nahl man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman duk wanda ya kafirta da Allah subhanahu wa ta'ala bayan imanin sa wannan zai hadu da fushin Allah madaukakin sarki illa man ukriha sai akai togaciyan wanda aka tilasta shi ya faɗi kalma wacce take ta kafirci amma wa qalbuhu mutma'innun bil iman lokacin da ya faɗi wannan kalmar zuciyarsa tana cike da imani wannan shi Allah madaukakin sarki ya masa afuwa Allah madaukakin sarki ya masa sassauci malamai na tafsiri suka ce wannan ayar an saukar da ita ne a sababin Ammar dan Yasir Allah ya yarda da shi to anan dai mawallafin wannan littafi bai gushe ba yana ci gaba da lissafo mana misalai na waɗanda aka tsangwame su aka cutar da su aka gana musu azaba cikin masu rauni da kuma bayi saboda sun karbi addinin musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to saboda yanayi na ƙurewar lokaci zamu dasa aya a wannan gabar har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako na gaba abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh